sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilo har 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 21 ga watan Satumba, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin faɗakar da al'umma kan buƙatar zaman lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Mutane akalla 44 ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na ƙasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Wata kotun Amurka ta samu dan wani tsohon shugaban kasar Gini da matarsa da laifin bautar da wata yarinya yar kasar ta Gini a nan Amurka. Sannan wasu kwararru sun ce ba aƙida ce kadai ke ingiza wasu mutane cikin kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a kasashen Larabawa ba.
Kanin labaran kenan. Yau ta kira na wazzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya. Zaman sai dai shugabannin addini na cewa matakin farko na cimma wannan buri shine
dole ne musulmi ko krista su fahimci junansu, kuma dole ne gudu tare kuma tsira tare. Don da haka ina roƙon talakawa, kada ku yarda a yaudare ku, kada ku yarda a yi amfani da ku a cuce ku.
Muna kuma da rahoto kan matakin da rundunar mayakan ruwan Najeriya ta ɗauka na tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a jihar Niger, sai kuma shirin lafiya uwa jiki na Jummai Ali, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Mutane akalla 44 ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu din zai karu zuwa yau Juma'a, lokacin da aka koma don ci gaba da ceto waɗanda abin ya rutsa da su. Kwamishinan yankin John Mongela ya ce tuni aka ceto mutane 37, to amma wasansu, in ji shi, suna cikin mawuyacin hali sosai. Ya ki yin hasashe game da jimlar mutanen da ke cikin jirgin, to amma ba a saba gani a kananan jiragen ruwa da ke ratsa tafkin yankin ba sun dauki wato mutane kalilan, sai dai a gansu da daruruwan mutane a lokaci guda. Bisa ga alƙaluman gwamnatin Tanzania, mutane 894 sun mutu bayan da wani jirgin ruwa mai suna MV Bukoba ya tuntsire a tafkin na Lake Victoria a watan Mayun shekara ta 1996. Ko a baya-bayan nan ma an tabbatar da mutuwar mutane 200 bayan da wani jirgin ruwa mai suna MV Spice Islander ya nutse daura da gabar Zanzibar a shekara ta 2011. Mutane kuma sama da 1,000 aka kasa ganin inda suke. Wata kotun Amurka ta tuhumi wani dan tsohon shugaban kasar Gini da matarsa da aka zarge su da laifin bautar da wata yarinya yar kasar ta Gini a gidansa na Alatu da ke Dallas, jihar Texas, na tsawon shekaru 16. An tuhumi Muhammad Ture da Denise Cross Ture da laifin tilasta aikin bauta da kuma koye marar takardar izinin zama Amurka saboda amfanar kansu. Lauyansu ya ce matsayin da gwamnati ta dauka a tabakinsa na cike da kazafin asha da kage da kuma karerayi. To amma lauyoyin da ke gabatar da kara a madadin gwamnatin Amurka sun ce iyalin na Ture sun kawo yarinyar zuwa Amurka daga ƙauyenta na kasar Gini a shekarar 2000. Suka ce shekarunta a lokacin sun kai 5 kuma zuwa 13. Makwabta ne suka taimaka ma yarinyar ta tsere a shekarar 2016, sannan suka kai ta cibiyar YWCA ta Fake. Ta gaya ma masu bincike cewa iyalin na Ture kan tilasta mata yin aiki tun daga asuba zuwa dare, ta yi ta girke-girke da share-share da kuma renon yara. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen Larabawa masu fama da tashi-tashin hankula ba. Dalilan suna da yawa, kuma sun haɗa da ‘yancin ra'ayin siyasa da fatara da rashin daidaito a fannin tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi, waɗanda dukkan ingiza mutane zuwa tafarkin tashin hankali da tsaurin ra'ayi a cewar wani kwamitin ƙwararru a jiya Alhamis. Akasarin jama'a a ƙasashen Larabawa na fama da talauci kuma suna da sauƙin yaudara. Maganar yadda za a rayu a kuma ciyar da iyali ba ta aƙida ba ita ce ke kai mutane ga shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi, a cewar Rami Huri, wani farfesa a fannin koyar da jaridanci da kuma harkar jama'a a Jami'ar Amurka da ke birnin Beirut. Huri ya ƙara da cewa baya ga magance talauci da rashin daidaito, ƙwara a fannin tattalin arziki da kuma matsalolin yanayi irin su ƙarancin ruwa da kuma fari ba abubuwan da za a yi watsi da su ba ne, muddin ana neman hanyoyin magance tashi-tashin hankula a yankin. Wata cibiyar nazarin harkar Laraba mai headkwata a nan Washington DC ita ce ta shirya wannan taron na ƙwararru don nazarin makomar duniyar Larabawa. Amurka ta kakaba takunkumi a jiya Alhamis kan wata cibiyar sojin China saboda sayan makaman yaƙi daga ƙasar Rasha, wanda hakan ya saba ma takunkumin da Amurka ta kakaba ma Rashar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba tare da ɓata lokaci ba za ta ladabtar da wata hukumar sojin China wadda ke kula da kayan fasahar tsaron ƙasa, saboda harkar da ta yi da babban kamfanin sayar da makaman Rasha mai suna Rosoboron Export. Kasar China ta sayi jiragen yakin Rasha samfurin Sukhoi Su-25 da kuma makamai masu linzami samfurin S-400 a cewar ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka. Wannan cinikin ya saba ma takunkumin da Amurka ta kakaba ma Rashar a shekara ta 2017 saboda katse London ɗin da Rashar ta yi a zaben Amurka na shekara ta 2016. Dokar wannan takunkumin ta tanaji kakaba takunkumi kan duk wanda ya yi harka da kamfanin sayar da makamai na Rasha. Wannan ne karan farko da Amurka ta yi amfani da takunkumi wajen hukunta wanda ya sayi makamai daga Rasha.
Ibrahim Kalmasi Garba ya karanto labaran duniya. Bari mu buɗe taskar hotunan namu a Najeriya, inda shalkwatar sojin saman ƙasar ta tura likitocinta jihar Niger, inda ɗaruruwan mutane suke cikin halin ƙunci da buƙatar agajin gaggawa biyo bayan ɓarnar da ambaliyar ruwa ta janyo, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
As part of the Nigerian Air Force constitutional role of providing military aid to civil authorities,
kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle Daramola, ke bayanin cewar cikin wani bangare na alhakin da tsarin mulkin Najeriya ya dora musu na samar da dauki ga fararen hula, halin zaka mai wuya da ambaliyar ruwa ya sanya wasu jama'ar jihar Niger. Babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya tura tawagar likitocin soja da sauran jami'an kiwon lafiya na rundunar zuwa jihar ta don taimakawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya raba da gidajensu. Tawagar ta likitocin sojojin saman Najeriya a yammacin jiya ne suka isa sansanin da ke Zungeru da sauran yankunan wannan yanki da ke ƙaramar hukumar Bushishi, kuma ana sa ran nan take za a duba kimanin sama da mutane 5,000. Sojojin za su duba lafiyar idanu da kuma rarraba tabarar likita, maganin tsutsar ciki ga yara, gidan sauro da magudanar da tiyata. Za a yi ta wannan aiki da kakkautawa har nan da kwanaki 5 masu zuwa. Ƙwararre kan aikin jin kai Ibrahim Bulamadaciya na kungiyar Red Cross ta Najeriya ya ce wannan hoɓɓasa na sojojin saman akwai abin da yake nunawa.
Dama in matsala ta faru wanda ta fi ƙarfi, ana sa hukumar soja ta aiko da ma'aikatansu wanda suna taimakawa domin a samu a taimakawa mutane a sassauta musu irin wasu matsaloli da suke ciki domin su samu kwanciyar hankali.
Misali, wani ƙarin tasiri shigan jami'an sojin sama zai yi duk da cewar akwai wato ƙungiyoyin agaji na farin hula irin naku na Red Cross a cikin irin wannan aiki?
Wannan ya nuna akan cewa aikin yana da yawa kuma yana buƙatar hannu da yawa domin a samu a magance matsala din cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Yana da kyau haka din domin ɗan ƙasa su sani akan cewa ana damuwa da al'amuransu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah.
To a gaida Hassan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ta kowace shekara a zaman ranar da take faɗakar da al'umma kan buƙatar zaman lafiya. Sai dai shekaru 70 da fara wannan gangami har yanzu sai ka ce ana samun ci gaba mai haƙar rijiya. A cikin hirarci da wakilinmu Alphonsus Okirigwe kan wannan yunƙuri, babban shehun malami Dr. Ahmed Gumi ya bayyana shawara cewa
shawarar da zan iya bayarwa game da inda za a shawo matsalolin da ke cikin wannan ƙasa da za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa shi ne wato dole sai an samu canjin tsarin yanda ake gudanar da ƙasar nan a siyasance. Nan kowane yanki dole kuma sai an yi shawara da mutanen wannan yanki a nuna musu tsarurruka iri-iri su zaɓi wanda suke so. Ko da za a canza tsari sai kuma an bi yankuna an yi kamar wani ɗan zaɓe wanda ake kira referendum. Shin mutane sun yarda da wannan tsari? Domin yin tsarin aka dora shi zama mutane ne suka dora shi. Yin an yi haka insha Allah ina ganin za a samu zaman lafiya. Sannan kuma kamar yadda ƙasar America muka ga yadda suke daban-daban abubuwa amma sun samu zaman lafiya, to sai an bi wani tafarkin haka. Kowace jiha a yi mata nata 'yan sanda, ko da yake ita gwamnatin kololin ita ma tana da nata wani tsari wanda za su tabbata cewa ba iya amfani da wayannan 'yan sandan jihohi ba a cikin mutane da haƙƙin mutane. To an daidai tsari irin na America yadda yake haka, kowace jiha a bata wani ɗan gashin kanta, ke insha Allah za a samu zaman lafiya. Tsarin haske da zan yi a nan shi ne mutane dole a ƙara musu ilimi, domin in ba ilimi da jahilcin da ke yawa har da yankin murnan na arewa to za a samu matsaloli. Amma kamar yadda na ce, in kowace jiha an bata kamar wani ɗan gashin kanta, to kaga jahilcin ko laifin wani jiha ba zai je shafi wani jiha ba, kuma zai fi ƙara kawo ci gaba ma a wayannan jihohin a kan yadda ake yanzu.
Shi kuwa Pastor Yohana Buru na gidauniyar farfaɗo da zaman lafiya da sulhu ta Najeriya, wato Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria a harshen Ingilishi, ya ba da tasa gudunmawar.
Wannan babban rana na zaman lafiya ko wanda da zaman lafiya wanda zai kawo cikakken fahimta tsakanin mabambanta addinai, kabilu ko bangarori, da Allah ya kadara cewa za mu zauna tare da kabilunmu daban-daban da addinanmu daban-daban da yarukanmu daban-daban. Wannan shiri ne Ubangiji Allah, to wannan domin ɗanin hikimar Ubangiji Allah shi ne Majalisar Ɗinkin Duniya ya dace a keɓe wata rana na musamman domin zaman lafiya a duk duniya gaba ɗaya. Don da haka ina kira ga 'yan'uwana 'yan Najeriya, ko kai dan Arewa ne, ko kai dan Kudu ne, ko kai Musulmi ne, ko kai Kirista ne, kuma kowane irin addini ne kake bi a rayuwanka, Ubangiji Allah shi ya hada mu zauna tare. Don da haka dole ne Musulmi ko Kirista su fahimci junansu, kuma dole ne gudu tare mu kuma tsira tare. Dama ana yawan samun 'yan tashin-tashina tsakanin Kiristoci da Musulmi. Wani lokaci ko muradin siyasa na Arabi da addini ana ce wani addini ne, ko ko ana so amfani da siyasa na Arabi da addini a cimma wannan burorin. Don da haka ina kira ga dukkanmu mu ji tsoron Allah. Don ba wanda ya halicci kowa, kuma ba wanda ya kadara wani bin addini, ba wanda ya kadara cewa zai zama wannan kabila ko ya zaɓi kabilan da za a haife shi a wurin har ya girma ya zama abin da ya zama yau. Wani irin mu'amala za mu da juna da a samu zaman lafiya? Wani irin nau'in fahimtar juna za mu yi wannan mu'amala da a samu fahimtar juna da a samu zaman lafiya a Najeriya? Don da haka ina roƙon talakawa kada ku yarda a yaudare ku ko 'yan siyasa ko masu hada rigingimu ko ta gefen addinin Kirista ko ta addinin Musulunci, suna da wasu muradu ne suna son su cimma. Don da haka kada ku yarda a yi amfani da ku a cuce ku. An daɗe ana kashe-kashe, ana rusar rayuka, an hana mu zaman lafiya a ƙasar nan. Don da haka ina kira ga kowane talaka a Najeriya, ina kira da sarakunanmu na gargajiya, 'yan siyasa, malaman addinai, kowa na da gudunmawar da zai kawo akan zaman lafiya.
Jigo na wannan shekarar a turanci shine the right to peace, Universal Declaration of Human Rights at 70, wato haƙƙin zaman lafiya. Shekaru 70 ta aka ayyana haƙƙoƙin bil'adama a duniya. Alphonse Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kunciya. Zama lafiya shine cigaban Nigeria.
Kwa gaida Alphonse Sarah yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo na Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan, ko shakka babu. Za mu dubi abin da ya sa ciwon madaukai, pneumonia da turanci ya zama sun muka sau a kasashe masu tasowa, musamman a Najeriya. Sannan kuma ko kun san cewa akwai allurar rigakafin wannan ciwo madaukai? Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke muku fatar alheri a wannan rana ta Juma'a, Hajji babban rana. A makon jiya mun bayyana muku yadda ciwon madaukai da ake cewa pneumonia da turanci ke ci gaba da ciwa jama'a tuwo a kwarya, domin yana ci gaba da yin barna a Najeriya, a yayin da yake kashe akalla yara 20 cikin kowane sa'a daya, fiye da barazanar da zazzabin cizon sauro ke yi. Wata cibiyar da ke samar da allurar rigakafi ta ƙasa da ƙasa, na yake cewa IVAC a taƙaice, a cikin wani rahoto da ta gabatar, ta ƙiyasta cewa a duk shekara kimanin mutane kusan miliyan 7 ne suke kamuwa da madaukai. Ciwon madaukai yana ɗaya daga cikin cututtukan da ba a fahimce shi sosai ba, musamman a Najeriya da ya zama sun mu muka sau. Yawancin 'yan Najeriya na alakanta ciwon madaukai da sanyi ko gurɓataccen abinci ko kuma ruwa. A saboda haka, masana suka ce tana yiwuwa rashin sani da aka ce ya fi dare duhu yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wannan ciwo ke wa yara ɓanna da take yi. Yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da haihuwa ya fi wa ɓanna. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce ko da yake ana iya rigakafi da kuma jinyar madaukai, cikin kowane daƙiƙa 20 madaukai kan kashe yaro ɗaya. Haka ya sa madaukai zama cutar da ke kan gaba wajen kashe yara a duk faɗin duniya idan ta zo da ƙarar kwana, musamman a nahiyar Afirka. Najeriya ita ke kan gaba wajen fama da wannan matsala a nahiyar Afirka. Rahotanni sun bayyana cewa daga cikin yara 5 da cutar ke kashewa a Najeriya, 2 madaukai ke kashe su. Asusun tallafawa yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a taƙaice ya ƙiyasta cewa a duk shekara kusan yara miliyan 7 suke kamuwa da madaukai a Najeriya. To, kamar yadda ne alƙawari a makon jiya, na tuntuɓi Professor Awolu Gajiba, mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Najeriya, akan me yasa ciwon madaukai ke yin ɓannar da take yi a Najeriya ne, sai fara da cewa.
To, ita pneumonia ɗin nan ƙwayar cuta ce take haddasa ta. Ƙwayar cutar nan kuma sheƙanta ake a numfashi. To, kuma kafi illa ga yara ƙanana, musamman 'yan ƙasa da shekara 1 ko kuma aka faɗaɗa ma zuwa ƙasa da shekara 5, da kuma tsofaffi da suka manyanta sosai. In kika janta a manya magidanta, haka yawanci sai a tunanin ko wani abu ya faru garkuwar jikinsu ta yi ƙasa, shi yasa sukan kamu da wannan. To, abin da take yawa nan mu ƙasashenmu yanzu pneumonia, alhamdulillahi, ilimi ya bayyana an samu allurar rigakafi da ake yi ma yara da kuma waɗanda duk ake ganin suna da hatsarin kamuwa da ita ɗin. Allurar rigakafin nan gata nan yanzu ana yi kuma kyauta ne, amma karkuwan allurar rigakafi gaba ɗaya ma na yau da kullum da ake yi, gaskiyar lamari ya yi ƙasa sosai a ƙasashenmu, musamman mu a nan Najeriya, domin binciken da aka yi na kwana-kwanan nan ya nuna cewa Najeriya muna ƙasa sosai wajen tabbatarwa da cewa yaranmu an mutu sun samu dukkanin allurar rigakafin nan. To idan ko ba a samu wannan rigakafin ba, yara suna hatsarin kamuwa da wannan cutar pneumonia. Amma ita kuma zazzaɓin cizon sauro a ɗaya ɓangaren an rarraba gidajen sauro sosai sosai a 'yan shekarun nan, har ya fara cewa mutanen da ba su yarda da su shiga cikin ta ba ma yanzu suna shiga su kwana. Saboda haka cizon sauron ya ɗan ragu, mutanen da suke kamuwa da zazzaɓin cizon sauron sun ragu. Bayan nan kuma akwai ingantattun magunguna da an baza su, su ma yanda in an kamu mutum ma ana ba da magani. Cuta mace-mace sakamakon cizon sauron ya ragu, amma shi kuma mace-mace sakamakon pneumonia ɗin ya ƙaru, saboda pneumonia ɗin tana da hatsari, cuta ce da take shafan hanyoyin numfashin wanda ta kama. Saboda kowace cuta ce kuma aka ce numfashi take kama in ba a yi abin da ya kamata ba a kan lokaci, nan da nan sai labari ya canja sai a rasa rai inda fara kwana.
To amma kuma masana bisa rahotannin da aka bayar ɗin ana danganta yawar pneumonia ɗin da rashin fahimta, domin wasu suna danganta cutar da ko shiga ruwa ko mura da sauransu da sanyi. To waɗannan alamomi sama ma ga yara, iyaye za su lura da su ga yara har su san cewa yaran nan sun kamu da pneumonia?
Na'am. To gaskiya ne a nan mu kasar mu da zarar mutum ya kama mura ko tari za a ce sanyi ne, maimakon a yi tunanin cewa kwayar cuta ne, sai a ce ko sanyi ko kuma ka sha ruwan sanyi ko ruwa ya doke ka, duk sai a ce shi ne ke sa wannan. To magana ta gaskiya, alamomin cutar pneumonia sun hada da tari haka, mura da zazzaɓi, sai kuma yaro ya rika numfashi haka sama-sama da sauri za a rika ganin numfashin yaron. Za ma da uwa za ta kula, za ka ga yayin da yaron yake numfashin nan kirjinsa za ta ga yana lotsawa haka, ma'ana yana shan wahala kenan wajen numfashin. Ko kaka ta taɓa kirjin ma za a ga yana kuka, saboda yanayi masa ciwo. Shi yasa ake cewa ma a Hausa ake cewa da cutar pneumonia ɗin maɗaukai, saboda yayin da ake ɗaukar yaro ɗin zai yi kuka domin shi ciwo yake ji a wannan lokacin. In yi numfashin shi ma ciwo yake ji. To mafi muhimmanci alamomin da ya kamata a duba, zazzaɓi, tari, numfashi da kyar da kyar. Da zarar an ga haka, to kada ma a yi tunanin wai wani sanyi ne ko wani ruwa ne ko ma menene ake tunani dai wannan alama ne na pneumonia, kuma a je asibiti da gaggawa. To rashin zuwa asibiti da gaggawa ɗin saboda wannan fahimtar da ake rubuta shi ne yake sawa yayin da aka zo asibiti yaro har ya galabaita, in ba a yi sa'a ba ma har sai ya rasa ransa, shi ne yake ƙara ta'azzara mace-macen da ake samun sakamakon ciwon pneumonia ɗin.
To Allah ya sauwaƙe. Haka ne, to ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya shigo wannan zaure domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Ibrahim.
To
doguwar wasiƙa ce.
To
amma zan yi kokari in takaita ta yanda ina fatan za ka gane.
To Hajiya.
Ya ce wai tambayarsa akan kurgane da basar.
To
kuma wai duk yaran da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga, sai kuma batun basar, sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji, wai akwai wata yarinya tunda aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu kuma yana tashi lokaci-lokaci. Ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da dadewa ne,
to
tana yiwuwa makila masu fama da ciwon sun warke. To amma kasan galibi mukan ba da ansa don in wasu suka ji kila su zai tambaye su.
Taimake zai yi gaskiya ne Hajiya.
To da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da yayi.
To
me yake kawo ciwon ko me yasa yara suke fama da ciwon?
To ai ba ko ne yaro ke da kurga din ko basir ba Hajiya. Ya danganta da abubuwan da muke ake basu da kuma abubuwan da ya danganta abubuwan da ake basu ake ciyar da su Hajiya. Don ba ko ne yaro in dai yaro ya tashi aka haife shi ana bashi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haife yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa.
To me ake yi idan yaro ya kamu da wannan ciwo?
To wannan ciwon ya ka yaron ya ka ya kama ya musamman in ya kamu da irin wannan ya kamata a kai su wurin likitoci musamman da suka gane ce akan sha'anin yara domin dole akwai wasu irin ruwa musamman da za a ba su dan abubuwa da za a ba su musamman za a yi warkar da su amma dole a kai su wurin likitoci da suka gane ce akan sha'anin yara ba kowane likita ya gane waɗannan abubuwan ba.
Likitan yara kenan.
Likitan yara ya fi kyau a kai su wurin su. Domin wannan ana iya warkar da shi kuma ba in dai an yi abin da ya kamata ba yara bai kamata ba suna da irin wannan ciwon ba Hajiya.
To batun sanyin kirji dinnan da ya ce ko yana nufin pneumonia ne?
Eh sanyin kirji zai iya faruwa wani lokaci ko pneumonia a kowane su yara waɗanda aka haife su da wani za a kama sanyin kirji ne amma wani lokaci kamar irin kamar abubuwan da muke kira da turanci asthma wanda yara wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi da kirjin su na wani irin wani iri wannan ko kirjin inda iskan ke biyo wani lokaci kan tsuge to sai ga suna samun wahala kirjin su yana ciwo kuma suna samun wahalan numfashi to waɗansu yara in aka haife su waɗansu yara na da wannan wani lokaci domin ko kuma wani domin canjin yanayi ko nan kasashe ana samun su da yawa haka irin wannan waɗansu yara aka haife su da wannan amma akwai magungunan da ake ba su wani abu da za su rinka shaka to wannan suna shaka wannan sosai ba abin sai ka ga sun tashi lafiya galau
ko za kuma
wurin likitoci waɗansu ka gwanin ce akan abubuwan na Hajiya.
To amma ana warkar da su
ana warkar da shi Hajiya wannan kullum ana warkar da shi akwai magunguna musamman da ake ba yara domin yara da musamman irin na wannan kirji waɗansu yara akan haife su kawai domin wani dalili suna da wannan.
To Allah sa dace.
Amin amin Hajiya.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah. A halin yanzu kuwa madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali da likitan mu kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice mutane akalla 44 ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauki da su ya tantsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Lauyoyin matar nan da ke zargin mutumin da aka gabatar da shi dan zama alkalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh da yunkurin yi mata fyaɗe a shekaru 36 da suka gabata sun ce tana son ta yi bayani ga kwamitin majalisar dattawa a makon gobe to amma sai an tabbatar da tsaron lafiyarta. Wata kotun Amurka ta tuhumi wani dan tsohon shugaban kasar Gini da matarsa da aka zarga da laifin bautar da wata yarinya yar kasar ta Gini a gidansu na Alatu da ke Dallas jihar Texas na tsawon shekaru 16. An tuhumi Muhammad Ture da Denise Cross Ture da laifin tilasta aikin bauta da kuma ɓoye marar takardar izinin zama Amurka saboda amfanar kansu. Ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen Laraba masu fama da tashe-tashen hankula ba. Dalilan suna da dama kuma sun haɗa da 'yancin siyasa da fatara da rashin daidaito in ji ƙwararru.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu kammala shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma nan da hatsi mu sake shigowa. Kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Garba Suleiman a birnin Boston na nan Amurka wanda za a naɗa a matsayin madakin Saminaka a fada mai martaba sarkin Saminaka yau. Allah ya taya madakin Saminaka riko ya kuma sa a gama da jama'a lafiya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labarai da Malam Sidi da ya harhaɗa shirin da bada umarni da kuma injiniya mu Mr. Daryl Alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.